Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan makon, za mu duba batun kalubale da ƴan jarida ke fuskanta a Jamhuriyar Kamaru, inda a cikin makon da ya gabata hukumomi a ƙasar suka sanar da rasuwar wani ɗan jarida wanda ya kwashe kusan watanni 9 a ƙulla a kurkuku da ke birnin Yaounde. Shi dai ɗan jaridan mai suna Samuel Wazizi, ɗan asalin ɓangaren ƴan Awari ne na ƙasar, wanda hukumomin tsaron ƙasar suka zarge shi da cewa yana da haɗin baki da masu tayar da ƙayar baya wajen ba su labaru na sirri. Wakilin muryar Amurka da ke Jamhuriyar Kamaru ya haɗa mana cikakken rahoto na musamman akan faruwar lamarin.
Wazizi an danɗe shi ne tun ranar 2 ga watan Agusta shekara ta 2019 ta bara, anda ake yi masa shari'a a kotun sojoji na ƙasar da ke birnin Yaounde. Kakakin hukumar tsaro na ƙasar Kamaru shi ne ya bayyana cewa Samuel Wazizi ya rasu tun ranar 17 ga watan Agusta 2019, amma sabila da halin bincike da ake yi masa na kwakwaf shi ne sa ba su sanar da rasuwar ɗan jaridar ba. Zakari Sa'adu ɗan jarida ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abinda ya labarta mini.
Tun ranar wato ta 2 ga watan Agustan shekarar da bara, wato 2019, aka tura wa Samuel Wazizi da Sammaci, ana bukatar sa a nan wato ofishin ƴan sanda a nan Buya. Isan macin da ya amsa ba mata da lewasar da yake bai san menene da kamar me ake kiransa ba, sai da ya zo wannan wajen ne aka ce kai ne wane kaza, ya ce eh ni ne. Sai aka nuna masa hotonsa a cikin akan wato wayar salula na hannu, ya ce eh babu shakka ni ne. To shi aka ce wai to mu a nan ba za ka koma gida ba, za a ajiye ka. To tun daga wani lokacin ne shi kansa muka samu labari ya yi tunanin cewa eh wannan san macin da aka tura masa da akwai abin da yake ƙasa, yanda ya yi ma lauyansa bayani a waya yayin da ya kira lauyan, domin ya kira lauyan nan take, ya ce ma lauya gashi nan fa an kama ni. Lauyan ya ce okay, babu laifi, yana zuwa. Lauyan yayin da ya zo ma ya samu shi wannan Samuel Wazizi an riga an aje shi na kurkuku, bai ma gansa ba. Lauyan in ma san da aka fatatake shi a wannan ofishin ƴan sandan, abinda ba daidai bane. Baya ga kuma so ƴan kwanaki kaɗan, wato ranar 6-7 ga watan Agusta na 2019, aka dauke shi aka kai shi Yaounde. Ainihin barkin sojoji na Yaounde na aka aje shi a can, aka yi musu wasu tambayoyi domin ya ba su bayanai kan abin da yake shigewa. To sai ranar 17 ga watan Agusta, yadda kakakin ofishin tsaron kasar Kamaru yake bayanin cewa ranar 17 ga watan Agusta ya sheka farzau sakamakon wato rashin lafiya. To idan kuka duba waɗannan bayanan da kuma ainihin bayanan da lauyoyi suka yi da kuma bayanan da iyalansa suka yi, domin tun da aka kama shi babu wani lauyansa da ya zanta da shi. An ce za a yi zaman kotu a Buya, an yi zaman kotu amma ba a gurfanar da Samuel Wazizi a gaban wannan kotun ba, kuma lauyoyinsa ba su gan shi ba. Sun samu labarin cewa ana tuhumarsa da taimakawa ƴan Aware da kuma yada farfagandan ƴan Aware da kuma taimaka musu ta ɓangaren ainihin wato ba su damar yin hare-hare a wasu wurare kuma da ta'addanci a ciki. To duk waɗannan laifukan da ake tuhumarsa da shi, ai kamata ya ce an gufa da shi a gaban kotu da mai amsa laifukansa shi kanshi yana nan. Tun daga wani lokacin ma iyalansa ma ba su ji duriyar ainihin Samuel Wazizi ba.
Ahmad Abba shi ma ɗan jarida ne, yana daga cikin ƴan jaridun da suka riske kansu a hannun jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru, har ma kotun sojoji na ƙasar sun yanke masa ɗaurin rai da rai a ƙasar Kamaru.
Zan iya cewa ƙasar Kamaru na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke gallazawa yan jaridu ko ma tauye musu hakokinsu. Domin ita kungiyar kare hakkin yan jaridu ta duniya RSF ai ta sanya kamaru a na 134 cikin kasashe 180 na duniya, yayin da ita ma CPJ dake kare hakkin yan jaridun ta tabbatar da cewa akwai yan jaridu 7 da yanzu aka ke tsare a kurkuku daban-daban a kasar Kamaru wanda aka tsare su kan ayyukansu da suke yi. Batun gallazawa yan jaridu kuma kai ma ka sani, Kamaru na gallazawa yan jaridu musamman idan kace zaka tabbatar da aikin ka yi cikin sahihanci hanci da gaskiya da daidaito, to zaka shiga matsala. Musamman ni yadda na samu kaina, an tsare ni, an wulakanta ni, an ci zarafina, an yi min ba abin da ban gani ba, na toye haƙƙina. Wato kamar yadda kake gani, yadda aka kama Wazizi, yanzu ni ai Allah ne ya yi min gyaɗar doguwa na samu kaina a waje. Ai niyan da aka yi ni ma kashe nin ake so a yi, tun da lokacin da aka ɓoye ni watanni uku sai ni na san irin abubuwan da na gani. To don haka ba kowa bane zai iya jure irin wato gwale-gwale na tozarwa da su hukumomi ke yi ko da ba su yi niyan kashe shi ba. Don haka ni ina da tabbacin cewa wulakanci da tozartarwa da cin zarafi duka da sauransu ne ya kashe shi bawan Allah nan Samuel Wazizi.
Bashir Ladan nan jarida ne mai zaman kansa.
Mamma Walgarba, alal haqiqa mutuwar wannan bawan Allah Wazizi dan jarida ya dawo kunce ta bayyano da tambayoyi da ake musamman kan yancin yan jaridu a kasar Kamaru, wanda ya san wannan kasar ba ya san cewa lallai an yi yaki sosai a zaman shekaru wato a shekara ta 1990 lokacin da ake yakin demokradiya, wato an kara sosai domin samu yancin yan jaridu. To har ila yau dai Kamaru na daga cikin kasashen da suka fi yawan gidajen jarida musamman ko mujallar rubutattu ko gidan radio ko gidan talabijin a cikin nahiyar Afrika. Amma kuwa wannan bai katse cewa lallai idan dan jarida ya aikata abin da gwamnati ita take ganin kamar cewa ya zama goyon bayan ta'addanci ko kuwa wani abin da zai iya kawo tarzoma a cikin kasa, gwamnati takan kama yan jaridu domin bincike har ta gano ina gaskiyan zance yake. Akwai da yawa da aka kama aka zo aka bar su. Muna sani dai da kaman ita yar jaridan gidan talabijin na Equinox da aka taba kamawa shekaru 2 bayan can kan maganan yan ambazoniya, to amma an sake ta da yake an yi bincike an ga cewa ba ta da masaniya a ciki. To shi wannan Wazizi kuma ba a gama bincike ba, amma ko yana kama gidan yari kaga har ajali kuma yazo. To wannan abu ya zama babban wato masifa zamu ce a nan cikin kasa. To yanzu dai yan jarida da yawa suna kokari wurin wato neman su kwato yancin su yadda ya kamata, kunje su kwato yancin ga baki daya, amma kuwa yin haka in zai dan wuya tunda ya zama cewa kasa ce a yanzu haka da take cikin hali na kakanikaye, yadda a shashin wato kudu maso yammaci da gabas maso yammacin wannan kasa Kamaru mun san cewa akwai batun ta'addanci na yan ambazoniya. Can arewan Kamaru kuma maganan Boko Haram har ila yau dai bai kare gabaki daya ba. Don haka a wannan lokacin kam cewa za a kwato yancin gabaki daya a gaskiya zai wuya, sai dai kuma a ci gaba dai da kokartawa.
Muhammad Babalala shi ma dan jarida ne a kasar ta Kamaru, ya yi mini karin haske kan yadda gwamnatin kasar take kawo tseko ga yan jaridu a fadin kasar jamhuriyar Kamaru baki daya.
Hakikanin gaskiya dai aikin jarida a nan Kamaru na tattare da hadari da gaske, musamman ma idan dan jaridan ya zama mai zaman kanshi ne ko kuma mai yi wa wata kafar sada labaru na kasar waje aiki. To a nan kaga za a samu bambancin ra'ayi tsakanin wannan dan jaridan din da ra'ayin gwamnati. To a nan ne tangarda fa take samu ta wato ta zau. Da farko za ka ga cewa duk wani dan jarida da yake so yayi aikin shi kamar yadda yake bukata, to ka san wannan ba zai faranta wa gwamnati ba. Saboda menene? Gwamnati shi wannan dan jarida zai samu ya tono abin da ita gwamnati take sa kaiwa, musamman kaman ta bangaren kasawanta game da wasu abubuwa ko kuma wasu akwai wasu sirrin da take boyewa. To kaga wannan dan jaridan shi zai tono ya faɗa, saboda menene? Ya gamsar da masu sauraro ba ya bada labari bangare ɗaya ba. Asali ma dai wannan halin da 'yan jarida suka shiga musamman ya kunno kai ne tun lokacin da Kamaru ta fara shiga fagen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, baya ga haka kuma ga masu fafutuka na renon Ingila a nan. To kaga wannan babban rikici ne da yake buƙatar jami'an tsaro su shiga ciki, saboda menene su kare ƙasa.
A nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka na jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Bayan tsaya ka ji mana
magana ce mai kyau.
Ka fahimce ni, ka fahimce ni. To shine to da haka bari na maka tambaya. Bari mu shirin mai. To bismillah, to yanzu Allah gafarta mana. Me zaka daya mu je Allah dan Allah mana albani. Ni ina ce za mu fahimci juna, kuna malaman addini. Ina ce tunda kuna malaman addini da ku da kusa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sa'a domin da ku a wannan shiri na Tsaka Mai Wuya. Yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattaunawa da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya. Yau za mu yi magana game da buƙatar da wasu suke gani akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi, to ya zo wa malamin da wani abu a hannunsa, kar a bar yaran su kaɗai kan titi suna tambili. Sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da Alƙur'ani da Aliba, wato chok kamar da ake a makarantun boko, haka ne. To wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe, wanda kuma ba ta da ɓata lokaci ba zan hannun taku ga shi Isa Lam Ikare da su malaman, inda yau za a fara da magana cewa ai ba a Najeriya kaɗai ake bara ba.
Idan uba ba zai iya ɗaukan nauyi ba, don Allah ya ce wa ya ku an fusa kum wa ahlikum naran, ku tashi ku kare kanku da iyalanku da kauta. Dole uba bai zama uba, mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai, mafi karanci kenan ko shida, wasu sun faɗi abin da yafi haka. Dole in zaka yaya ka nema ma yayanka uwa ta gari, dole ka kyautata sunan ɗanka, dole ka kyautata mai suna, dole ka sama ma ɗanka sakan, dole ka sama ka kiyaye ma ɗanka addinin sa, dole ka bashi abinci, dole ka bashi abin sha, dole ko ka ki ko ka so ka koya mishi ilimi. Wannan shine mas'uliyya ta uba.
Sheikh Halilu Maraya, malam yana magana cewa wannan abu da ake to fasali ake so a canza, wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su. Na irin kaga dai har ya buga misali, yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan ɗa almajiranci ya ce kamar inda ya buga misali har da suna baban ne yake nema a kai mai wani abu. Kana ganin irin waɗannan ko za su yadda ma ai wancan kuskure ma da kai kake magana ai amfani da ita?
Tunda an yi a baya an ci nasara. Ko? An yi a baya an ci nasara tun daga miladiya 1986 har zuwa miladiya 903, lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko, su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana. Aka zo aka rushe su, aka ce ba su da wani aiki, su tsarin mulkin Najeriya bai ma kula da su balle ya ba su aiki. Duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka. In akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi, idan aka ce to yaro ba za a dauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai baban shi ya aja kaza, duk wanda ya sabu wannan ka'ida ya dauka a hukunta shi. Dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani. Wato babban abu shine kamar yadda dazu na faɗa cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantsa ya ce zai kare ta, wannan shine. Sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantun su al-aramomi ba, a kai naka makarantun da ke karkashin ka ya abubuwa ke gudana, baka iya naka ba ma balle ka hada da na wasu. Wannan shine babban abu shine tsarin nan da na faɗa a kafa doka. Aramomi su ci gaba da gudanar da karatunsu kuma ya zama na tunda doka ne a ƙasa. Ɗan shekara 6-15 dole ne ya samu ilimi na bai ɗaya ɗin nan na primary da na ƙaramar secondary shekara 9 kenan. Saboda haka a sa doka a ce duk wanda bai sa ɗan shi ba a yi hukunci, a gani a fara hukunta su ba su yi ba. Za ka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka.
Amma ga tawalan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba su yarda ma da maganar boko mabanta su yarda a saka musu.
Abin an ce doka lokacin da ba su yarda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka ba ne. Amma yanzu dan haka ne ma aka kafa hukuma ta UBEC a matakin tarayya, a jihohi aka kafa hukumomi na SUBEC. Suna da ƙa'idojinsu, an yi dokoki a kai. Ina fata an gane. Wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so a yi masa. Yanzu dan an ka abu ka ce baka yadda ba sai a shikenan sai a kyale. Yanzu mutum in ya karye ko ya targade ana mai gyaran targade yana ihu sai a bari.
Amma ka lura
sai kamata a yi.
Sheikh Maraya ka lura da maganar nan da Sheikh Albani yayin cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen Hausa sun haifi ƴaƴan sun fi ƙarfin su shi yasa suke kokari su rage ta wannan hanya.
Wato nan abin da ya kamata shi ya san su. Ko ba gaskiya ba saboda ka shi za a tambaya cewa su waye suka haifi ƴaƴa suka kasa daukar ɗawainiyar su, kuma ko sun kasa daukar ɗawainiyar su kana aiki an kore ka kai rumfa an rushe. To ya za ka iya ɗaukar ɗawainiyar ƴaƴan yanzu dole su ɗau ƙoƙo. Saboda haka gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan. Ka kore ma'aikata fiye da 50,000 baka biya su haƙƙinsu ba dole su yi bara. Ina fata an gane. Saboda haka a fito da tsarin kawar da talauci. In har ya zamana za a sallama ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi. Kaga zai je ya kasuwanci ya ci gaba da kula da ƴaƴansa kuma in ya yi rumfa ka a rushe.
Daga tawalan in ka duba ila za a ce a ini yanayi na tsananin wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancan din aka yi ba za su yi ba. Kana jin tunanin ko anya ba maganar ma hakura da almajirancin nan kamar inda su Albani suke kokari shine mafi ala ba hakura an san ba wani sharda.
In an hakura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin. Shi tsarin nan na karatu na Alkur'ani nan da ake na tsangayoyi hadafin shi shine mutum ya kai ga haddace Alkur'ani ma yana rubutawa. In ka bashi takaddu farare da tawada da alƙalami zai rinar da takaddun ya mayar da su Alkur'ani. Amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba ɗalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta Kur'ani. Babu shi.
Wato kana nufin in ba karatun allo ba Alkur'anin ba zai rubutu
ba. Tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemo Alkur'ani bugun hannu babu shi.
Amma ana magana a islamiyoyi ana taddace Alkur'anin nan ana hadda tafsirai
ana taddace Alkur'ani bayan an yi walimar bayan wata shida neme su ka ji za ka ji ba tilawar. Ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci don su haddace saboda wani dalili. Amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace Alkur'anin bai yi ilimin nahwu ba. Amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna kaza ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majaruri zai gyara maka. Amma kuma bai nahwu ba sannan ka bashi takaddu ya rina ya mayar da su Alkur'ani. Sai tsarin nan har yanzu a tsarin Islamiyya a ƙasar nan bata samar da marubucin Alkur'ani ko ɗaya ba.
Malam an dade ana tattauna magana almajiranci a Najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake ta jagulgula maganar nan ya kamata a kawo ta ƙarshe. Da za a baka shawara za ce ka bada shawara me za a yi a kawo ƙarshen maganar nan ta mutu ta bar bakin mutane kowa ya kama wani uzurin.
Wato da za a yi da za a yi kace waiwaye a dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya ƴaƴan makiyaya ya damu ƙasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya to yanzu wannan ga abubuwan da ke damu hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya
ya buga misali da makarantar Embias
na'am ita Embias tana kula ne da harkokin karantar da larabci da kuma darussan addinin musulunci ina nufin Qur'anin zalla ai su karatun tsangaya karatu ne na alqur'ani zalla
wata hukuma akan tsangaya
yawa hukuma ce wannan wanda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alqur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba amma Embias da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa an kafa ne domin kula da harshen larabci da kuma darsa na addinin islama shi ko wannan karatun tsangaya abinda ake a wurin tsabagen karatun alqur'ani dan a tsara alqur'ani Allah ne ce inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani ko mu ne zamu tsare shi su waye zasu tsare alqur'anin asbabu Allah ne zai tsare amma dalile su waye waɗannan mahaddata marubuta alqur'anin yau in aka daina wannan karatun wato ran za a nemi alqur'anin a rasa in bugun injine inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu a ramma kana kawo mai aya ko ka kawo qur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar dan a cuci addini
Alagata malam ya kuke ganin za a kawo ƙarshen tattauna maganar nan ta yadda kila za a ce ta zama
akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa
kan gaba ya haɗu a'a da ya ka ji mana
magana ce mai kyau
eh ka fahimci ka fahimci
ne yayi
to shine to da haka bari na maka tambaya bari to bari mu shirin mai to bismillah to yanzu alagata malam me za ka daya mu je alagata dan Allah malam malam albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku da kusare bismillah mana muna jinka me zaka ce za
na farko maganan cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace qur'ani ko ya rubuta shi inde ba da allo ba wannan kuskure ne kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka
rubutu ya maka
shine zan bashi ya hakuri mana ya hakuri in ga ya maka na farko kwanan nan ba a dade ba ba ai wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai Dr. Said Yunus dai ne daga cikin malaman mu na alqur'ani ni nayi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma Rawdatul Furqan akwai dalibai yan jami'a ne kuma masu haddan Qur'ani sama da mutum 20 suka haddace Alqur'ani kuma suka rubuta ina zuwa kai hakuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu kasan Masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina maganan masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su ƙara musu course na wata biyu kuma suka ba su certificate so magana cewa ba a rubuta qur'ani in mutun yayi karatun chok ba gaskiya bane 1 number 2 abinda nake so ka gane tunda kai kila ba harkar qur'ani kake yi ba akwai su ko yaran mu da bana ina zuwa ina ba da dalili ina da dalili ne ina so in baka
ina so mu magana malam albani da kai hakuri malam na tsaya ka ji malam a tsaya ka ji a dan Allah albani ka gani dan Allah ku yi hakuri
to madalla to jama'a duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bala da almajiranci a Najeriya musamman kuma a arewacin Najeriya muna fatan an samu abin da aka amfana a ciki muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa din wato Sheikh Halilu Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isa Lawan Kare da ya dauko mana wannan muhawara da can Kaduna ya kuma na ita daga Washington DC ne ni Aliyu Mustafa Sokoto nake mana kikkiawa fata ta alheri sai anjima
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.